Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Bawaya kuma kirar da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na hannu. A yau ranar Talata, 5 ga watan April na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa yawan barace-barace da kananan yara suke kan tituna ya sa wasu al'ummomi kira ga gwamnati da dauki mataki a kasar Ghana. Sai kuma shirin ƴan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar Nijar. Albarkacin watan Ramadan, za mu kawo muku shirin darussan Ramadan a kaina. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeli. A jiya Litinin, shugaban Amurka Joe Biden ya kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaki akan shugaban Russia Vladimir Putin, inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Russia ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin na Abuja, wata anguwa a Kyiv, babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaki, Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce, a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a Abuja. Wannan kadai ya isa laifin yaki, amma za mu tattara bayanai. An kwashe gawarwakin fararen hula 410 daga wasu yankunan birnin Kyiv da aka sake kwacewa a hannun sojojin Rasha a wannan lokacin, inji babbar lauyar gwamnatin Ukraine Irina Venediktova. Shugabar hukumar zartarwar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta fitar da wani sakon Twitter a jiya Litinin cewa kungiyar tarayyar Turai za ta tura masu bincike zuwa Ukraine su taimaka mata tattara bayanai akan laifukan yaki. A jiya Litinin, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara Abuja da yaki ya kace-kace da shi. Masana kimiyyar yanayi sun yi gargadi cewa duniya ka iya fuskantar bala'i idan ta gaza daukar matakan gaggawa da ake bukata na takaita dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5. Kwamitin ƙasa da ƙasa akan sauyin yanayi ya fitar da wani rahoto na dakile sauyin yanayin. Bayan rahotanni biyu da suka gabata akan kimiyyar zahiri da ke bayan sauyin yanayi da kuma tasirinsa, babbar hukumar kula da yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce canje-canje a yanzu suna haifar da cikas a cikin duniyar halitta da kuma rayuwar bil'adama. A cikin shekaru 10 da suka gabata, rahoton ya ce matsakaicin iska mai gurɓata yanayi da ake fitarwa a duk shekara ya kai matsayi mafi girma a tarihin ɗan adam. Sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabanni biyu na rukunin aiki na uku na kwamitin da ake kira James Kia ya ce ci gaba da ake samu na raguwa a cikin shekaru biyu da suka wuce tare da karuwar shaidar kasashe da dama na daukar matakai na sauyin yanayin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake komawa akan karagar mulkin Afghanistan da kungiyar Taliban ta yi a cikin watan Agusta, biyo bayan janyewar da Amurka ta yi a kasar da ke tattare da tashin hankali, ya jefa mutanen Afghanistan cikin mummunan wahala a cewar wani sabon bincike. A cewar wata ƙuri'a da cibiyar Gallup ta gudanar, kashi 94 cikin 100 na mutanen Afghanistan suna fama da tsananin talauci da ya isa wahala, ko da yake shine mataki mafi girma tun shekarar 2005. Matsalolin na ƙara yin sama ne tun cikin shekarar 2017, lokacin da Taliban ta kai hare-hare da tsawon lokaci domin kwace kasar, a cewar cibiyar ta Gallup. Binciken ya nuna kashi 96 cikin 100 na matan kasar suna shan wahala idan aka kwatanta da maza kashi 92 cikin 100. Sai dai babu wani takamaiman bambanci a tsakanin wurin shan wahala a yankunan Afghanistan. Cibiyar Gallup ta Washington DC ta ce ana tsananin buƙatar aikin jin kai a kasar, amma hankali ya kau daga kasar tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine a watan Fabrairu.
Wannan juma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda yawan barace-baracen ƙananan yara kan tituna ya ja hankalin al'umma da masu ruwa da tsaki da neman gwamnati ta ɗauki matakin hana iyaye aika 'ya'yansu zuwa birane da wani lokutan ma har makwabtan ƙasashe. Wakilinmu Hamza Adam na ɗauke da rahoton.
kabu wannan da masu bara suke yi a gaskiya a kin samu ba aka yi kamata suna yin shi ba dan yanzu baran da ake yi ya zama kaman kwace dan gaskiya ba dan Allah ake yi ba
wani nanan ka gan shi da karfin shi da komi da lafiyar shi da ya kamata ya je ya yi amma bai ai gaskiya ai musu magana kuma sun yawa cikin gari kwarai yanzu
koke koken wasu al'umman manyan birane biyu kuma sai da Accra kenan na bukatar da gwamnatin Ghana ta dau mataki akan mabarata da suka hada da mata da kananan yara masu mamayar hanyoyin titunan kasar yau da kullun kirayen na zuwa ne biyo bayan shugaban jamhuriyar Niger Bazoum Muhammad yayi Allah wadai bisa mamayar hanyoyin titunan wasu kasashe da ke makotaka da Niger da wasu al'umman kasar ke yi domin aiwatar da farace-farace tare da kananan yara
mutum yakan ba ma mace yara haya ta je da su ta yi bara kuma ta aika mishi kuɗi
na tunji wasu iyaye mata da suka shaida min cewa su a ɗan Niger ne amma matsalan yunwa ya sanadiyar zuwan su Ghana
matsala abinci
daga Niger ba
wallahi matsala ya muke so ai namiza abin ya tsare shi wallahi bayya buka iya babu noma an mun yi bayya ka gani ko ai akwai matsala
sunana nana Aisha Maradi neman kuɗi na zoyi inti da yara na miji na ya rasu su bi ne wa'annan su kadai
wata mai fama da nakasa da ta bukaci da asaka yi sunanta ta tabbatar da ikrarin da shugaban jamhuriyar Niger Muhammad Bazoum ke yi
akan da suke dauko yara biyar shidda ainihin ƴaƴan ma ba diyan su bane kuma dai zo mu je Ghana a samu a zo a raba takaici ma nake gaya maka suma sun bugo waya suna bakin boda sun dauko yara takwas suna nan zuwa tsakanin gobe da jibi za su iso nan
sai dai ba shugaba Bazoum Muhammad kadai ne yake cikin damuwa ba har da wasu masu ruwa da tsaki bisa harkokin AN Niger a birnin Kumasi na Ghana
sai di sallama na sarkin Adarawa barace baracen nan mu danka mu suna damin mutum bai so ki ciki ne shi ko matira mu danka mu inda bara suka haka gaba hu jawo da yaran da yan kanana matakin da zamu doka dai tam ya kai za su koma da gida to in sun ka koma Niger wurin noma baka tawa da yaro kace ka taho nan Ghana wurin bara dan mu ana zagin mu
mai martaba sarki Hamisu Yahaya Bako sarkin sabon zangon Accra ya ce shi dai damuwarsa ita ce waɗanda ba su cancanta da su yi bara ba
wani iyaye ya goya kamar yana tafiya da kai amma yazo yana bara abinda suke bai mu da ka iske wasu ga su konkwance waje da wasu abubuwa mu dan kanmu wanda muke sabon zango yana bata mana rai sai ni da cabinet na mun aje abinda ya dace
na tuntubi komandan hukumar shige da fice a jihar Ashanti Charles Yaobedia kun a inda yake cewa
if you are dealing with a foreigner you are not dealing with just that person
kasancewar Niger na daga cikin mambobin kungiyar ECOWAS ba za iya komawa da su masu aiwatar da barace-baracen kasar su ba sai an yi zurfin tattaunawa da masu ruwa da tsaki tukuna a dau matakin da ya dace Hamza Adam sashin Hausa na muryar Amurka Kumasi Ghana
a gaida Hamza Adam har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga babban dauke da kashi na biyu na labaran duniya
masu tattaunawa na majalisar dattawan Amurka sun cimma yarjejeniya akan wani shiri da ya kai ga rage dala biliyan 10 akan kudin yaki da COVID-19 inji manyan masu tattaunawan na Democrat da Republican a jiya Litinin amma matakin zai dakatar da duk wani tallafi da Amurka ke taimakawa kasashen ketare don yakar cutar shugaban Democrat masu rinjayi a majalisar dattawa Chuck Schumer daga jihar New York ya ce wannan shirin zai baiwa gwamnati makami da muke bukata don yaki da cutar Senator Mitt Romney na Republican daga jihar Utah shi ma ya jaddada cewa kudaden da aka adana a wannan shirin na nufin Amurkawa ba za su kare ko dala ɗaya ba za a yi amfani da akalla harabin kasafin wannan shirin wurin bincike da kuma yin kayan jinyar cutar a cewar wasu bayanai da ke kunshe a cikin takardun da jagororin tattaunawar Schumer da Romney suka raba za a kuma yi amfani da kudin a sayi rigakafi da yin gwaji za a kashe akalla miliyan 750 a gudanar da bincike akan sabbin nau'ukan cutar COVID-19 da kuma faɗaɗa yin rigakafi a ƙarshe hukuncin da hukumomin Cambodia suka yanke na soke lasisin gidajen jaridu guda uku abin tsoro ne in ji wani mai sa ido akan kafafen yada labarai matakin da ma'aikatar watsa labarai ta dauka ya shafi jaridun Bayong Times da Cambodia Today da kuma gidan talabijin na yanar gizo Khmer Cover TV ko kuma CCTV a takaice dukkanin kafafen yada labaran guda uku ana zargin su ne da watsa wasu bayanai da suka saba wa ka'idojin aikin jarida da kuma kungiyar kasuwanci da ma'aikatar ke hanawa a cewar wata wasikar ranar 15 ga watan Maris daga Sok Prasid wanda ke zama sakataren gwamnati a ma'aikatar yada labaran A wata hira da muryar Amurka a makon da ya gabata, Tuchi Yutia na jaridar Cambodia Today ya ce ya yi imanin cewa matakin yana da alaka da labarin da aka buga a shafinsa na yanar gizo akan kurakuren da ke tattare da tsarin bada kungiyar gwamnati.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla to kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan.
Ubana dai ya haife ni bai kula da ni ba bai barri na ji dadi ba. Ubana ga yaron zamani bai damu da shi ba bai kai shi makaranta ba. Aure yake wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da tsaya baba ne. Nan na sauka da jindiga baba ne, nayi kwace da tsaka baba ne. Yau na shagiya da taba baba ne, gani nan ban da tsaya baba ne.
Wannan shirin na zo muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashinmu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafinmu na yanar gizo voahouse.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
‘Yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci. Mai za ka faɗa a cikin ‘yanci, mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anani.
Masarai, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Gona ta da mahaifina Igada shekara da shekaru, yau ita aka zo za a karɓe. Shi yasa nake neman haƙƙina.
Abin da na iya noma an kwashe gonata. Gidan nake zama da iyalina an zo an ce tashi.
Tun da muna jin cewa akwai wani ƴanci na dan adam. To da haka ya zai mu je mu karɓa abin da mu samu na fasa ba. Noman nan da kiwo shi muka sani.
Na da gonakai guda uku a ciki, wannan gonakai da su na dogara nake samun dan abinci nan ci da iyalina da kaina.
Al'ummomin wasu sassan karamar hukumar Madobi ta jihar Kano kenan a yankin arewa maso yammacin Najeriya.
Wallahi idan ba san juna ada kai da wuya ka ga ya gauna, kullum ka gano sabon fitina. Jayayya ko neman magana, sai an so juna an daina.
Masore, barkamu da kasancewa cikin watan Ramadana mai alfarma. Da fatan ibadunmu da za mu gudanar ko kuma muke gudanarwa a cikin wannan wata su karɓo, kuma mu kasance cikin rukunin waɗanda Allah zai ‘yanta a cikin wannan wata mai alfarma. Masu ware, bayan da aikin noman rani ya yi nisa a galibin yankuna da lardina na arewacin Najeriya, inda ya zaka wasu manoma da suka sami sukunin gudanar da wannan aiki na noman rani suka fara girbin kayan amfanin gona kamar irin su tumatir da alkama da tattasai da dangoginsu. Yanzu haka wasu manoman hankalinsu ya fara karkata ne kan shirye-shiryen tinkarar noman damuna wacce za ta zo nan gaba idan Allah ya kai mu. Manoma da dama na yankin arewacin Najeriya sun fara aikace-aikacen sharar gona gabanin saukar ruwan sama. sai dai ga alama wannan shekara ta zo da zulumi a zukatan dubban manoma da ke garuruwa da ƙauyuka masu yawa a yankin karamar hukumar Madobi ta jihar Kano a arewa maso yammacin Najeriya, saboda sun ce hukumomin yankin na barazanar kwace musu gonakin noma. Galibin su sun gaje su ne tun iyaye da kakanni.
Sunana Usman Habibu Kafin Agur daga karamar hukumar Madobi.
Gona ta da mahaifina iga da shekara da shekaru, yau ita aka zo za a karbi. Shi yasa nake neman haƙina. Kai tsaye ma zan iya cewa shugaban karamar hukumar Madobi ne yake muke zargi yake da alhakin aikata wannan abu. Dalilina shine takardar da suke rabawa al'umma ta shaida mana cewa daga ofishin ciyaman wannan abu yake da gudana. Shine muke tambayar ciyaman na local government meye dalilin sa na karɓar gonakin mu, me za a yi mana da su, me za a yi da su, kuma meye makomar waɗanda aka karɓa.
Kai waɗannan bayanan da kake ta nema ba tuntuɓa ne tsakanin ku da majalisar karamar hukuma, misali ko shi ofishin ciyaman?
To ai ba mu kadai ba ma, waɗanda suka isa irin ku ƴan jarida in sun tambaye su ma ba sa kula su. Ballantana kai talaka ana ganin ka banza a banza, ba abin da za a yi maka in ma ka je gurin kama ka za su yi wallahi. Ballantana ka tambaye me za a yi?
Kamar a kama ka kamar yaya?
A kama ka a kulli. Yanzu in ka je fanda ka san asambisa ake a Madobi, ƴan sanda mofel waye dukkanin su an ɗebo an tara, sai ka ce a Katsina. Su tafi Katsina mana su yi aiki mai gida. Mu zaune lafiya muke jihar Kano, mu da muka gansu wallahi cewa muke wani abu ne ya faru a Madobi, inda ka san a Maiduguri ko a Katsina. A bar mana gonakin mu, su muke da bukata ga damu
tsaro suke ko aikin awo ake
aiki gwai, saboda su waɗannan jami'an tsaro dalilin zaman su a gun ko da mutumin kauye da aka kwace masa gona tunda shi bai da karfi sai na Allah, shine in yazo a kama shi an kwace ma gona, an kwace wasu gida, su kawai an tanaji shi ne ko da mutum zai zo ya ce zai nemi haƙin su kama shi.
Karwagallahu ya sunanka.
To ai ni kafin gama sunana ma sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Abubakar Musa Manya Tela Buzai. Ni abin da ya shafi ni ma zan iya cewa ya fi na kowa. Gidajenmu da gonakin mu duk suna cikin wannan abu. Kuma gidajenmu na gado mu masu gida akalla ka san me ya goma goma mun kai mu guda takwas a gida. An ce duk tashin mu zamu, to ina za a kai mu?
Canza mu kuma tsugunni za a kenan.
Wallahi alam. Mu dai sun gaya mana dai sun yi awo har gidajenmu da gonakin mu, dan haka mu zo mu karba takarda. To takardar ma ta mece ce? Kuma ba su ba mu manufacciyar ga dalilin ma takardar ba.
Amma su muku bayani ai cewa za a yi wannan aiki ne kuma ga abin da za a yi?
A gaskiya bayanin da suke mana ba gamsashe bane. Abin da yasa an ce ba gamsashe bane, in haka ne sai a kira wannan abin ya shafa, a ce muna son kayanka dan haka ga abin da zamu yi. Ko kuma ka sai mana ko kuma dai duk abin da ya kamata. To ba a yi mana wannan ba, sai shela aka yi kawai din mai gona daga guri kaza zuwa gu kaza ya zo ya karɓi takarda.
Kai ka je ka karɓi takarda?
To ni me zan yi da takarda, tunda rayuwa ta ma tana kan su ratsi. Abin da na iya noma an kwashen gonata, gidan da nake zama da iyalina an zo an ce in tashi. Mun yanzu barazana ma suke mana suna nan da manfal da ƴan sanda da mai da mai sun zo sun cika garin. Allah ya fi ƙarfin kowa, kuma shi muka sa gaba zai mana maganin sun Allah da.
Sunana Ahmad A. Salisu daga Agala. Ina da gona, mahaifina yana da gona, mahaifiyata tana da gona. A takaice dai gonakin gidanmu sun kai kaman guda takwas a gurin.
Me ake gaya muku ko aka gaya muku kafin a fara wannan aiki?
Mu dai har yanzu ba abin da aka ce da mu akan wannan aiki. Amma dai a sarkin gari ya sa an yi shela, an ce an yi ɗiban guri daga guri kaza zuwa guri kaza, nan kuma to don haka duk wanda an ce guri kaza to je karɓi takarda. Ije gona sai tsaya ya karɓi takarda. Amma cikakkiyar manufar me za a gurin nan shine har yanzu ba mu sani ba.
Kai ka karɓi takarda?
A ni ban karɓi takarda.
Wanda suka karɓa kai a garin?
Eh, akwai wanda suka karɓa sakamakon barazanar da aka ci tun da kashela da aka yi. A yin shaidar duk wanda bai je ya karɓi wannan takarda ba ya rasa gonarsa. Mu kuma muke ganin tun da muna jin cewa akwai wani ƴanci na ɗan adam. To don haka ya za mu je mu karɓa abu da mu san manufarsa ba. Kuma ga shi bayan kayan mu muka sani mu mazaunan ƙauye ne. Noman nan da kiwo shi muka sani.
So kuke a bar abin da aka zo yi ko kuma a gaya muku me aka zo yi da a gamsar da ku?
Mu bar mana gonakinmu mu ci gaba da rayuwa inda muka tsinci kanmu. Shi ifi mana alkhairi akan a ce za a kirkira mana dama wanda ba a samar da abin ba kuma an zo an karɓa wannan.
Sunana Abba Abdulmumini Kafin Agul. Sun zo ƙauyenmu don yanka wannan fulotai a Katsam a cikin watan nan da muke ganin cewa ko da lokaci za a iya samun zaban ruwa. An zo an ce an tashi ga kuma ya tura bishiya a kanka. Waɗansu suna kamuwa da cutuka ta virus jinsu ina hawa. Na da gonakai guda uku a ciki, wannan gonakai da su na dogara
nake samun dan abinci na ci da iyali na da kaina.
Rahotanni da kuka ji ko da na bayan fage ne, me kuka ji cewa ita kalmar hukuma za ta yi da wannan gona kai naku da ake aunawa?
To kalmar hukuma mun samu labari akan cewa za a yanka flotai layout. To mun ga musamman layout din gona da ke wannan mun je gaban dagacin garinmu akan cewa me za a yi da mu ne, yi mana rantsuwa cewa wallahi bai san me za a yi ba, shi ba a tuntube shi ba.
To Allah ya kyauta, nan gaba a cikin shirin za mu ji ta bakin mahukuntan karamar hukumar ta Madobi wadda ita ce ta kirkiro wannan aiki na karbar gonakan manoma mazauna karkara da niyyar mayar da su flotai. A da kace mu
harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana cikura ya bido haƙƙinsa ya tattara kodi koke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyauta ta al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sake zama a cikin umma.
Masare Alhaji Muhammad Lawan Yahaya shi ne shugaban karamar hukumar Madobi, kuma waɗannan manoma da magidanta na ƙarƙashin ikon mulkin sa ne.
Sakamakon population density da ake fama da shi a gari kusan ya cika, jihar Kano ta cika, musamman karamar hukumar Kumbu ta cika, an je an yi fitar da layout. Sai muka fahimci cewa yanzu kusan Madobi za a dawo da harkar filaye. To sai muke jin tsoron kar a zo a muna hawan igiya. Wannan shi ya bamu dama muka zo da muka yi tunani, muka kafa committee na land advisory committee wanda ya kunshi hakimi da lauyoyi da jami'an tsaro. Muka zo muka tattauna cewa me ya kamata mu yi, bari mu bujiro da wani sabon aiki mu yi layout wanda za mu rage wannan population density din. Bayan jerin unguwanni ma da muke so mu dan a samu tsari mai kyau, akwai abin da muka bujiro shi na small scale industries, kananan masana'antu wanda za mu ba da dama a zo a kakkafa su, mutanen mu za su samu aikin yi, kuma ita ma karamar hukuma samu kuɗin shiga wanda zai taimaka wajen gina karamar hukuma. Mun yi subcommittee shi kuma ƙarshen bai girman hakimi wanda shi na wayar da kan al'umma ne, kuma ya kira taro na wannan mutane suke wannan garuruwa, an zauna su an waya musu da kai cewa ga irin yanayin da aka zo da shi, gwamnati ta bujiro da abu na cigaba, aiki na cigaba domin cigaban al'umma. Kuma ba za a zalunci kowa ba, za a ba su biya diya da filaye. Yanzu gwamnati ba da kuɗi, za ta biya diya da kuɗi, shi sa muka fito da tsarin kamar da gwamnatin jihar Kano take, kuma ko ina yanzu abin da ake kenan, za a ba mai gona kaso 50, ita hukuma ɗauki kaso 50. Saboda haka na san tabbatar muka cewa za mu ci gaba da wayar da kan mutane, kuma muna nan muna yi.
Mamayar Lawan Yahaya kenan shugaban mulki na karamar hukumar Madobi a jihar Kano, Najeriya, kuma shi ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Fitina barci ta gabata fita, Allah wadaran mai ta dota da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta.
Tuma da la'agai da majiraɗin Kwari. Yanzu kuma lokaci ne da Salim Murbarma zai kama na sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lissahel, wacce ta ruwaito cewa Jamhuriyar Nijar na shirin karɓar bakuncin babban taron shugabannin ƙasashen Afirka. Kwamishinan kungiyar AU mai kula da harkokin kasuwanci da yawon bude ido, ma'adanai da masana'antu, Albert Mushanga ne ya bayyana hakan jim kaɗan bayan da suka gana da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a fadarsa. Yana mai cewa ya je ne ya yi wa shugaban ƙasa bayanin inda aka kwana game da shirye-shiryen wannan taro da ake sa ran gudanarwa a watan Nuwamban da ke tafe. Jaridar Levanaman ta ce babban daraktan ma'aikatar fitan kaya ya ja kunnuwan ma'aikatansa akan batun mutunta ka'idodin aiki, bayan da ya ce ya samu labarin wasu daga cikin irin waɗannan jami'ai suna aikata abubuwan da suka sabawa tsarin aiki. Jaridar ta ce a wasiƙar da ya aike wa shugabannin rassan hukumar Duan bayan kammala wani rangadin da ya kai shi jihohi 8 na Niger, babban daraktan ya umarce su zuba ido akan miyagun ɗabi'un da wasu ma'aikata ke nunawa a yayin binciken kaya. Yana mai cewa ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da irin wannan laifi. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce Najeriya da Nijar sun fara yunkurin gudanar da aikin haɗin gwiwa a fannin kula da sha'anin karɓar haraji.
taron shugabannin ma'aikatan kasashen biyu da ya gudana a Abuja ne ya bada wannan sanarwa. Jarida ta ce a ƙarshen tattaunawar wuni biyu, DGE da FIRS sun ce sun gano buƙatar haɗa kai domin shigar da makudan kuɗaɗen haraji a aljihun gwamnatocin ƙasashen biyu. Saboda haka suka yanke shawarar ƙarfafa hanyoyin musanyar dubarun aiki. Mu ƙarƙare da jaridar AIR Info, wacce ta bayyana cewa wani jami'in tsaro ya dasawa kansa harsashi aka a harabar wata kotun birnin Yamai, bayan da alkali ya yanke hukuncin kulle shi a kurkuku a ƙarshen wani zaman shari'a. Jaridar ta ce jami'in tsaron, wanda ainihi aka same shi da hannu a wata damfarar cinikin filin gini, ya kashe kansa ne sakamakon rashin gamsuwa da matakin aika shi gidan maza a matsayinsa na mai sanye da kayan sarki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sulemu Barma. Darasinmu ne yau shine menene maraya.
Ni ne Sa'idu Musa Yalwa, shugaban kwamitin marayu na Abuja. Nake so in jawo hankalin mutane su gane muhimmancin maraya. Wane ne maraya? Allah ya ce fa ammal yatima fala tanhar. Maraya kar ku wulakanta shi, kar ku tsawata masa, kar ku sa, kar ku ci dukiyansa. Da zan na aka ja ayoyi bila adadin kan maraya. Annabi kuma sai ya ce sallallahu alaihi wasallama, yace ni da mai ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. Ya nuna ɗan yasunsa guda biyu, yace duk wanda ya ciyar da maraya haka muke da shi cikin aljanna. Ya nau'in ciyar da maraya yake? Ba mu kawo kamar shinkawa mu ba su kamar nan gaba su nan ba. Ka dauki nauyinsa gaba ɗayan rayuwarsa yana hannunka kamar ƴaƴanka. Makarantar da ƴaƴanka suke zuwa shi nan suke zuwa, abincin da ƴaƴanka ke ci shi suke ci, suturan da ƴaƴanka suke sa shi suke sawa. To wannan shi ne ka ɗauki maraya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in zuciyanka ke kace baka da imani, ka shafa kan maraya, Allah zai da maka da imani ga zuciyarka. To kan maraya ba abun wasa bane, ba mun walakanta su bane. Yace babu gida mafi alheri a bayan kasa kaman gidan da aka dauki maraya aka yi tarbiyyar sa, aka rene shi, aka kyautata masa. Gida mafi sharri wanda aka dauki maraya aka walakanta shi cikin gidan, shine gida mafi sharri a bayan kasa. Wannan takaice ne ke son jawo hankalin mutane mu san wane ne maraya, kuma me dawo maraya musira duniya da lahira.
To Allah ya saka da alkhairi. Don nan muka zo ga shin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To sarfila a takaice, a jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi kira ga gudanar da shari'ar aikata laifukan yaƙi a kan shugaban Rasha Vladimir Putin, inda ya Allah wadai da ayyukan rashin imani da sojojin Rasha ke aikatawa da aka gano a cikin 'yan kwanakin nan a Bucha, wata anguwa a Kyiv babban birnin Ukraine. Ai za ku iya tunawa na sha suka saboda na kira Putin da mai laifin yaƙi, Biden yana faɗa wa manema labarai a fadar White House. Ya ce a gaskiya kuma kun ga abin da ke faruwa a Bucha. Wannan kadai ya isa laifin yaƙi, amma za mu tattara bayanai. Masana kimiyyar yanayi sun yi gargaɗi cewa duniya ka iya fuskantar bala'i idan ta gaza ɗaukar matakan gaggawa da ake bukata na takaita dumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5. Kwamitin ƙasa da ƙasa akan sauyin yanayi ya fitar da wani rahoto na daƙile sauyin yanayin. Bayan rahotanni biyu da suka gabata akan kimiyyar zahiri da ke bayan sauyin yanayi da kuma tasirinsa, babbar hukumar kula da yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce canje-canje a yanzu suna haifar da cikas a cikin duniyar halitta da kuma rayuwar bil'adama. A ƙarshe, sake komawa akan karagar mulkin Afghanistan da ƙungiyar Taliban ta yi a cikin watan Agusta, biyo bayan janyewar da Amurka ta yi a ƙasar da ke tattare da tashin hankali, ya jefa mutanen Afghanistan cikin mummunan wahala, a cewar wani sabon bincike. A cewar wata ƙuri'a da cibiyar Gallup ta gudanar, kashi 94 cikin 100 na mutanen Afghanistan suna fama da tsananin talauci da ya isa wahala.
To madalla a gaishe ka. Masu sauraro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku jo sarga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kamar kodayaushe, za ku yi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com ko ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Baba Yakubu Mai Ƙiri, wanda ya taya na gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol, ni Sarfili Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.